بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بياكم نجد القديم بقى الله سبحانه وتعالى نقوني قني يقام ونسافية ثلاثة يومنا 20 رمضان hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama ne da shekara 1439 wanda ya dace da 5 ga watan 6 shekara ta 2018. Mun dawo ne ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma at-tafsir al-mawdu'i wanda muke karantawa daga cikin wannan littafi tafsir al-latif al-mannan na babban malamin addinin musulunci al-imam al-jalil abdurrahman ibn nasir al-sa'di. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai haske kabarinsa. Muna nan a cikin babin da malam ya buɗe domin ya tattaro ayoyi wanda suke maganar aqidar musulunci daga alqur'ani mai girma. Muna karatu a cikin ayan da malam ya kawo ta biyu, qul amanna billahi wa ma unzila alaina, wanda zama biyu da suka gabata mun fara karanta wannan aya da abin da malam ya kawo a cikin karshensa. Karatun da muka yi jiya, mun ji cewa inda Allah subhanahu wataala ya ba da umarni ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kul, ka faɗi, ka gaya musu, a cikin wannan za a ɗau isharan cewa ashe aqida nagartacciya ana tallata ta ne, ana yaɗa ta, ana bayyana ta ƙarara, ana da'awa zuwa gare ta. Domin yin hakan shi ne asalin addini, kuma shi ne tushen addini, bayyana gaskiya da da'awa zuwa gare shi. Sannan malam yake cewa inda Allah maɗaukin sarki ya ce amanna, ya ce idan ka ɗauki wannan fi'ili wanda aka jibinta shi zuwa ga jam'i, imani kaga aiki, sai aka jibinta shi kuma zuwa ga jam'i aka ce amanna, mun yi imani. Yace to idan ka ɗauki wannan da ire-iren waɗannan ayoyi da Allah zai kawo wani aiki sai ya jibinta shi da jami'i, wato taron jama'a, to wannan yana ba da ishara ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana son ne bayinsa su riƙo da igiyan Allah ga baki ɗayansu kada su rarraba. Allah na son ne su dunƙule, Allah na son mummune su zama kamar jiki guda ɗaya, su yi aiki don cimma maslahansu na rayuwa da maslahansu na addini, su nufaci junansu da alkhairi, kowa ya so ma ɗan uwanshi alkhairi kamar yadda yake son ma kansa. Kuma malam ya ce ya halatta mutum ya jibinta kanshi zuwa ga imani, ya ce ana mu'minu, amma mutum zai ce insha Allah, domin neman taimakon Allah da addu'a da kuma kwaɗayi akan Allah ya tabbatar da ni akan imani. Babu laifin mutum ya ce amantu billahi, wannan ba shi da buƙatun sai mutum ya ce insha Allah. Matuƙar dai ka san ka ƙudurta a zuci, ka furta da harshe, to kana iya bugan ƙirji ka ce amantu billahi. Amma in ka ce ana mu'minun, to wannan kuma akwai nau'in tsarki kai a ciki, sai ka haɗa da insha Allah. Sannan mun ji cewa da Allah subhanahu wataala ce amanna billahi, qul amanna billahi, cewa ka ce mun yi imani da Allah, abinda ake nufi shine mun yadda da samuwar Allah subhanahu wataala. mun yadda da sunayen Allah da sifofinsa, mun yadda da aikace-aikacen Allah, kuma mun yadda shi ya cancanci abota masa shi kadai ba shi da abokin tarayya. Daidai wannan lokaci ko muna kore ma Allah dukkan na ƙasa, dukkan tawaya, dukkan aibi, dukkan wani abin ki, muna kore shi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma muna tsaftace wannan addini ga Allah, shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a cikinsa. To inda za mu tashi shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma unzila alaina, domin ayan ta ce ne kul amanna billahi wa ma unzila alaina. Kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka gaya mu cewa mun yi imani da Allah, kuma mun yi imani da abin da aka saukar a kanmu. Sai malam ya ce ya dakhulu fi wannan jumlan da ta ce wa ma unzila alaina, kuma mun yi imani da abin da aka saukar mana, abin da aka saukar a kanmu. Ya ce to wannan zai shiga cikinsa al-iman bi al-fadil kitabi wa sunna wa ma'aniha, imani da lafazan al-qur'ani mai girma da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ma'anonsu. Kaga wannan magana ta malam yana hukunta cewa sunnan annabi ita ma saukar da ita aka yi kamar yadda aka saukar da al-qur'ani, da aka shari'a ɗaya ce, ba shari'u guda biyu ne daban-daban ba. Da haka kenan, ashe ba daidai bane mutum ya ce idan kana son ka gane wani abu to ka duba a cikin Al-Qur'ani, idan baka samu baka duba a cikin hadisi. Wannan maganar ba gaskiya bane. Abin da ya wajaba a ce shine idan kana neman wani hukunci ka duba a cikin Al-Qur'ani da Sunna a haɗe suke. Wanda ya rarraba su to wannan ya shiga cikin yuriduna an yi farko bainal mahi wa rusulihi. Al-Qur'ani da Sunna shari'a ɗaya suke tabbatarwa, ba wai sai an duba cikin Qur'ani in ba a samu ba sannan sai a je zuwa da hadisi ba, haka ne. Lokaci ɗaya ake duba Qur'ani da Sunna a haɗe, lokaci ɗaya ake dubawa. Da kuma matafiya na biyu shine karkashin yanda mummune suka fahimci wannan Qur'ani da Sunna. Mummunan nan ko su ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa al-Imam al-Barbahari a farkon littafinsa ya ce ilm ka sani anna al-islama huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ka sani cewa musulunci shine sunna, sunna ita ce musulunci, ɗaya daga cikin su baya aiwa sai da ɗaya. Bai taɓa yiwuwa a ce za a yi musulunci ba sunna, ba kuma zai taɓa yiwuwa a yi sunna ba musulunci. Wanda ya ce zai musulunci ba sunna to ya kenan zai musulunci, ya kuma cikin ɗan Qur'aniyyun. Kaga ɗan Qur'aniyyun kafircinsu na bayyana daga cikin maganganunsu kafin ma ƙudurinsu da aƙidojinsu, kafircinsu na bayyana. To da haka ba zai taɓa yiwuwa a yi musulunci babu sunna ba, haka nan ba zai yiwu a yi sunna babu musulunci ba. Akwai waɗanda suke yin sunna ba tare da musulunci ba. Sani ba ko kun san irin masu yin sunna ba da musulunci ba, kun taɓa ganin su? Akwai su a cikin aƙidun kiristi, akwai ahlu sunna amma ka gare su. Za ga halitta hashi jari da niqabi suke sawa, na mance sunan ƙungiyar cikin kiristanci. Sani ba ko malaka kuma ka tuna na Jehova Witness. Yawwa, na dai san akwai ahlus sunnah kirista amma ka gare ni. Za ka gansu da hijabi har niqabi suna sawa, kuma za ka ga ba sa yin bid'a, irin su bid'an kirismeti duk ba su yarda da shi ba, ba su yarda da shi ba. Za ka ga su sun fi mai da hankali a kan ibada ne. To amma ka gare ni, amma ahlus sunnah za ka ba a yi musulunci babu sunna, ba a yi sunna babu musulunci. Wala yaqumu ahaduhuma illa ma ra'a, da haka sai an hada su guda biyu da Qur'ani da sunna. Da haka Qur'ani saukakke ne, haka nan ita ma sunna saukakkiya ce. Shi ne malai yake cewa da ma'anonin mene ma'anin Qur'ani, mene ma'anin sunna, shi ma saukakke ne daga Allah, domin shari'a ce a dunkule. Sai malai ya kawo dalili akan haka. Yace kama qala ta'ala, kamar yadda Allah yake cewa wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata, yace kuma Allah ya saukar maka da alkitaba littafi wal hikmata da hikima. Mene ne kenan hikima? Ita ce sunna. Dai inda kaga Qur'ani ya kawo ma'anar hikima ɗayan ma'anoni guda biyu, ko dai tana nufin sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko kuma tana nufin ilimi gabaki ɗaya. Da haka a nan da Allah ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma, Allah ya saukar maka da alqur'ani, ya saukar maka da hikima. Ha, to iya abin da muka sani mala'ika Jibril ke saukowa da shi shine alqur'ani, to sai kuma mene Allah sauko ma ni da shi? Shine wani abin da aka saukar mishi da shi, amma ba ta hanyar da ake saukar mishi da alqur'ani ba. Wannan yana zuwa ko ta hanyar magana baka da baka, ko ta hanyar ilhama, ko ta hanyar mafarki, mafarkin annabawa da gaskiya ne. Ta karkashin nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya ma annabi wani sako, kamar abin da ya faru a lokacin da aka yi masa sihi sallallahu alaihi wa sallam. Labid bin al-A'sam al-Yahudi, bayahudi ne ana kiran shi Labid bin al-A'sam, ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sihi, ya hada fi mishdin wa mushafa, da gashin kan annabi da kuma karan kum dinsa, da shi aka haɗa sihirin, da gashin kansa da karan kum, wannan kum da ake tace, to ɗaya daga cikin yatsunsa aka haɗa da shi, aka yi kulle-kulle, aka sassoka allurai, aka yi tofi a ciki, tofi na shirka, aka je aka sanya shi a wata rijiya bi'ir zarwan a can bayan gari, wanda yake shiga wurin kawai hankalin ka ya tashi da abin nan sunkurin, abin nan ɗin da rijiyar take, sunkurin da rijiyar take bayi da kyan gari, bayi da kyan gari, abin nan ganyayen wurin haka annan har kusa shi ya fi a cikin wannan rijiyar, aka kuma ɗaga dutse a cikin rijiyar, aka ɗaga dutse, aka sanya wannan sihirin, aka mai da dutsen a kuma cikin rijiya. Wannan sassan ya kasance yana samun yawan mantuwa a cikin mu'amala ta yau da kullum, bai shafi addini ba, amma a cikin mu'amalar sa ta yau da kullum yana samun mantuwa. Yau ɗakin ki nake ko? Ya ce, a manzo Allah ba shekarun sai ka fita daga ɗakina ba, in kai nan da kwana kaza ma za ka ci abu, to shi ke. To abin da ya ta faruwa ke, to manzo Allah sassan ya daɗe yana addu'a akan Allah ya bashi lafiya, Allah ya yi mishi wannan damuwa. To hanyar da aka bi aka nuna masa cewa ga mafita, hanya ne a cikin mafarki ne. Annabi yana kunshi sai mafarkin ga waɗansu mala'iku guda biyu sun zo, ɗaya ya zauna a kan shi, ɗaya ya zauna a gurin ƙafafunsa. Ɗaya daga ciki ya tambayi ɗayan, madar rajuli, ya ce wai me ya samu wannan bawan Allah ne, me yake tare da shi? Ya ce maɓaɓugun, ai an mishi sihiri. Maɓaɓahu, wane ne mishi sihirin? Ɗaya daga cikin mala'ikun yana tambaya da yana ba da amsa, ai wane wane, da me aka haɗa? Ya ce an haɗa da kaza da kaza da kaza. Ina aka kai aka binne? Ya ce guri kaza da guri kaza da guri kaza. Haka nan suka tattauna sai suka tashi abinsu, sai manzon Allah ya fara sallallahu alaihi wasallam yana farkawa, ce ina Ali bin Abi Talib, ka je wuri kaza daidai wuri kaza daidai wuri kaza, ka shiga wannan rijiya, ɗauko wannan sihirin, aka shigo aka ɓata sihirin. Kaga wannan wahayi ne, amma ta hanyar mafarki, wahayi ne ta hanyar mafarki. To manzo Allah sun san yana da irin waɗannan ababen da yawa, yana da irin waɗannan ababe da yawa. To don haka sunna ita ma wahayin ta aka yi kamar yadda aka yi wahayin Al-Qur'ani. Sai dai ita bambancinta da Al-Qur'ani, sunna bambancinta da Al-Qur'ani, Al-Qur'ani ta hanya ɗaya yake saukowa, ta hanyar mala'ika Jibril, ba ta hanyar magana da Allah tsakanin annabi da Allah kai tsaye ba, mala'ika Jibril ke sauko shi. Sannan kuma duk idan wahayin Qur'ani zai zuwa ga annabi sai ya galabaita, sai ya tsayyacinsa sallallahu alaihi wa sallam, yakan riƙa gumi lokacin sanyi, jikin shi kan yi nauyi. Wani sahabi ya ce annabi ya ɗan ɗora kafan shi ne kamar yadda za a zazzauna, ga kafan wani ya ɗan raɓa da jikin wani, yace a lokacin nan wani ya fara farkon masa naji kaman kafa na bai fari saboda tsaban nauyin kafan Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin dama Allah ya ce qaulan saqilan magana ce mai nauyi to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi yace idan zai sako nukan ji kaman wani rakwatsam haka kaman ana waka abin nan sarka a faifayayyen dutse sannan in ya gama mishi wahayin sannan sai ya dawo cikin yanayin shi dan adam taka sabanin wancan wahayi na mafarki ko wahayi na ilhama duk babu irin wannan abu a ciki almuhim akwai bambance tsakankanin qur'ani da alhadith alqudsi ma da kuma sunnan annabi amma dai duk cikansu saukar da su ake duk sunnan da suke inganta annabi ya faɗi ta tabbas ko ita ma saukakkiya ce daga Allah domin ga qur'ani ya ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma mare ce da fadin Allah wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da azzikir shine alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi domin kai amfani da harshen ka kai musu bayanin abin da Allah ya saukar kai amfani da harshen wannan na daga cikin bambanci kenan qur'ani maganan kalmomin ma harfan duka na Allah ne sunna kuma ma'ananta daga Allah ne amma kalmomin daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ananta daga manzon Allah ma'ananta daga Allah amma kalmomin daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka Allah ne yake gaya masa a cikin kwakwalwarsa a cikin tunaninsa cewa abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane wani lokaci ya aiko mala'ika Jibril amma ba da irin wancan yanayin da zai sako mishi cikin wahala ba gurin tattauna tsakankanin shi kawai shi ya kawo mishi ziyara sai su tattauna kamar hadisin da yace inna ruhal qudus nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsan hatta tastakmil ruh mala'ika Jibril aka aiko ya gaya mishi wannan amma ba da irin yanayin da yake so ya gaya mishi alqur'ani ba na tattaunawa ne tsakankanin su mala'ika Jibril ya zo su gaisa shi ya sai ya gaya mishi ai kaji irin yanda mala'ika ya kanto gidan shi a ce akwai dan wani kuikuyu a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ya ce ina ai mu ba ma shiga gidan dinki akwai karnuka ko hudu kaga duka wannan sakon Allah ne amma kuma ba ta hanyar mala'ika Jibril ko ya kawo amma ba ta hanyar irin yanda ake saukar da Qur'ani ne to idan aka ce Annabi bayani to ya nuna Allah ya sanar da shi bayani da haka Allah ne ya mishi wahayin bayani dan ba zai bayani da abin da bai sani ba duk abin da ya bayani shi Allah subhanahu wataala ne ya sanar da shi wa allama ka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azim da haka ilimi ne sosai na daga Allah yake ilimi shi daga Allah yake to da haka in aka ce mun yi imani da abin da aka saukar mana to mun yi imani da alqur'ani ko mun yi imani da sunna mun kuma yi imani da ma'anonin su mala yace fa yadkhulu fi hadha al-iman bima tadammanahu kitabullahi wa sunnatu rasulihi zai shiga cikin wannan imanin duk abin da alqur'ani ne girma ke dauke da shi da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama min asma'illahi wa sifatihi ne daga sunan Allah da sifofinsa wa af'alihi da aikace-aikacensa wa sifati rusulihi da sifofin manzanninsa wal yawmil akhir da kuma iman da ranar tashin kiyama wal ghuyub kulli hada kuma iman da gabaki ɗayan gaibu suna da yawa ababen da ke faruwa a cikin al'amarin wahayi gaibu ne ababen da ke faruwa a sama gaibu ne ababen da ke faruwa a cikin kabari gaibu ne ababen da za su faru a cikin tashin kiyama duk gaibu ne abin da ke da alaka da sunan Allah da sifofinsa duk gaibu ne to idan ka ce na yi imani da abin da aka saukar mana to ka yi imani kenan da qur'ani gabaki ɗayansa da hukunce-hukuncensa ka yi imani da sunna gabaki ɗayanta da hukunce-hukuncenta to a cikin haka akwai sunayen Allah da sifofin Allah da al'amarin manzanni da al'amarin gaibu da al'amarin ranar tashin kiyama mala yace wal imani bima tadammana fi kitabi was sunna za kuma kai imani kenan da duk abin da alqur'ani mai girma ke dauke da shi da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahkam ash-shar'iyya da daga hukunce-hukunce na shari'a duk abin da ya zo cikin alqur'ani da sunna za ka yarda al-amru wan nahy abin da ke da alaka da umarni da hanyar wa ahkamal jaza da hukunce hukunce na sakamako, wanda ya abu kaza za a bashi lada kaza, wanda ya abu kaza za a bashi zunubi, wanda ya kaza yana da lada da yawa, wanda ya kaza yana da lada kaɗan, wanda ya kaza ma aikin shi ya ɓaci, duk sai ka yarda da wannan wajen zalika da abin da ya kamata. To kaga anan akwai wani ƙalubale, anan akwai ƙalubale babba. Idan aka ce na daga cikin imani da littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, duk hukuncin da ya zo a ciki sai ka karɓa. To anan ne ba ake tantance ka tsakanin ahlus sunna na gaskiya da rubarun ahlus sunna da ƴan muna sunna ko ƴan sunna. Domin akan sani cewa wani ya fahimci wata matsala shekara goma ko shekara ashirin ko shekara talatin ko shekara hamsin ma yana kan wannan matsala. Sai wani lokaci a zo mishi da shirin annabi da abin da manzon Allah ya ce. Amma sai ka tashi a kanta. Me dalilin shi? Sun daɗe a kan wani. Ko ba samun wannan? To wannan yana nuna rauni imaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ai idan abu ya fito daga manzon Allah to maganar kuma kowa ta tashi. La Malik wala Shafi'i wala Ahmad. A lokacin da abu ya tabbata tabbas manzon Allah ya faɗi wannan, kuma su waɗannan malaman su suka hakaito shi, to maganar Malik ta tashi, maganar al-Imam Muhammad ta tashi, kai maganar Sayyidina Abubakar ta tashi, ba ma Malik da Ahmad ba, maganar Sayyidina Abubakar da Umar an yi kansu din su. Domin me? Babban magana ta zo, babbar magana ta zo. Ya tabbata a cikin asari Ibn Abdul Bar ya kawo shi a cikin al-Istidkar, sharhin da yake muwaffa Malik, ya kawo mazhaban Malikiya a cikin al'amarin matan da ce aure a cikin idda. Idan mace ce aure a cikin idda, mijinta ya sake ta kafin ce jini uku, ba shi ne idda ba, sai ta garaje ta ce da zuci suka yi rufa-rufa, shi kenan sai ta je ta ce ai na gama jini uku, shi kenan sai ce aure. Da aka zo ma Sayyidina Umar da wannan matsala, Sayyidina Umar ya ce to sadaqin da aka baki na wannan aure tunda Qur'ani ya hana sai an yi idda ga baki, to ana wasa da littafin Allah kenan, sadaqin da aka baki na kwace na mai da shi baki mai. Sannan kuma wannan aure na raba tsakankanin ku, babu aure har abada. Wannan kan minbari Sayyidina Umar ya faɗi wannan hukunci. To duk wanda ya magana akan minbari kaga ba karamar magana ba ce, domin wanda ya magana akan minbari ran juma'a sai yanzu ka zo kai magana a gaban waɗannan mutanen, ai kaga mutanen ranar juma'a sun fiya. To haka Sayyidina Umar ya magana nan akan minbari, kuma kun san Madina cibiya ce, waɗansu suna shiga waɗansu suna fita. To da ya faɗi wannan hukuncin sai ɗalibai da dama sai suka fita da wannan hukuncin. To ita ce mazhabar Malikiya ta ɗauka a matsayin duk matan da ce aure a cikin idda, to za a raba tsakankaninta da wannan mijin, kuma babu aure har abada. To lokacin da Sayyidina Ali ya samu wannan fatawa da Sayyidina Umar ya bada, sai ya je ya same shi ya ce mishi wannan hukuncin da kai a littafin Allah ka gani ko a cikin sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ya ce ijtihadi ne. Sayyidina Ali ya ce kuskure ne, ba daidai ba ne. Ya ce to gaya mun meye daidai. Ya ce masa daidai ɗin shi ne duk matan da aka aure ta da aure irin wannan na shubham har ta kai ga an shiga ɗaki da ita, to babu yanda za a yi kuma kwashe mata sadaki, wannan sadaki ka ci shi. Kun gane abin nan? Duk matan da aka aure ta da aure irin wannan na shubuhan aka tare da ita, to ta ci sadakinta, ko ko shi kenan a je kuma a tare da kuma kwace mata sadaki. Na ɗaya kenan. Ya ce na biyu kuma shi ne da ka raba aure har abada ba ka da hujja. Ya ce saboda ta yi laifi da laifi istighfari take nema da tubar zuwa ga Allah, sai a dubi cewa a jini na nawa ne ce wannan auren. Ta yi jini ɗaya ne sai ce auren, sai a ba ta dama ce jini biyu. Ba ta gama idinta kenan ba, sai kuma a bata wata daman ci jini daya istibrai in kuma a jini na biyu ne sai auren ko sai a bata dama ci jini daya ta cika iddanta da Allah ya umarce ta sai kuma a bata wata daman ci jini daya na istibrai yace daga nan kuma aure ya halasta ta kankanin sa har abada da sayyidina Umar ya ji dadin wannan fatawa sai ce la yabqani Allahu bi ardin lasa fihi ya abul hasan ina roƙon ka da Allah ya sa in zauna garin da babu ire-iren ya kai baban Hassan nan take sayyidina Umar ya sauko ya janye fatawarsa to amma kuma an riga an faɗi ta akan nan bari ko an sa a radio an sa a Facebook wani ya riga ta da wannan fatawa kila an fahimci abin da nake ina son ku gane inda su sahabban idan wata shari'a ta zo musu wanda yake abin da suke yin ijtihadin su akai nan ta suke saukowa su karbe ta kai mai hujjan ka da zaka yi kankan babu duba da baya sayyidina Abdullahi dan Abbas kamar yadda ya zo a cikin hadisi a sahih Bukhari da Muslim ya kasance yana ba da fatawan babu riba a cikin canjin kuɗi da kuɗi in an samu ƙari sai dai in an samu jiki kun san riba kala biyu akwai riba al-fadl akwai riba nasi riba na ƙari akwai riba kuma na jinki na ƙari shine ni ina da sabbin kuɗi ga sallah ta kusa ina da sabbin naira 10 ko naira 20 kai kuma idan ka arifa kana neman sabbin kuɗi saboda ka bada guwar sallah to ina da naira 1000 amma ba zan baka ba sai ka bani 1100 dan sabbin kuɗi ai sun fi kima fiye da sabbi yawwa musamman to shi sayyidina Abdullahi dan Abbas sai yana ganin babu yake haka ka ba da 1000 a baka 1100 shi a wurin shi inda riba za ta shigo shi ne in an samu jinkiri jinkiri ka ce kana da shi ko eh amma yana office to ga 1000 da Allah in ka dawo office din ka zo mun da shi an jima an yi canji kenan amma kuma da jinkiri na bashi kuɗi yanzu shi kuma sai ya dawo office sannan zai kawo kuɗin to a wurin sayyidina Abdullahi dan Abbas wannan shine matsala jinkirin amma ba wai ƙarin ba Sa'ad bin Abi Waqqas ya sami sayyidina Abdullahi dan Abbas yace wannan da kuma wanda kake bada hal wajadtu fi kitabillahi aw fi sunnati rasulillahi hadisi yana cikin sahih Bukhari da Muslim da ya mishi wannan tambayan yace kullu zalika la aqul ni ban ce maka na samu Qur'ani ko ban ce maka na samu hadisi ba yace ki haji ne nan take kuskurantar da shi yace kuskure ne yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa abin nan canjin kuɗi da kuɗi an samu jinkiri ya zama riba ya kawo shi wannan hadisi nan take sayyidina Abdullahi dan Abbas ne ce astaghfirullahu wa atubu ilayhi nan take yijin ya bayyana jama'a ba wani kasanci bane ce astaghfirullahu wa atubu ilayhi kaga ni haka nan al-Imam Malik ya kasance yana ba da fatawa ba wajibi bane tsatse ka ya kan kafa wurin alula saboda shi dai da wani hadisi da ke nuni akan wajibin tsatse ka ya kan kafa a wurin alula sai da ɗaya daga cikin ɗalibansa Ibn Wahab ko wanda ke cikin ɗalibansa ya sami shi Ibn Hibban ya kawo wannan ya sami shi bayan ya bada wannan fatawa da aka tashi majalisi sai ɗalibin ya je samu Imam Malik ya ce ala gafarta malam fatawan da ka bada din nan muna da wata sunna a kanta sai ya ce haji kawo mana wannan sunnan da kuke da ita a kai yace haddathana fulan qala haddathana fulan qala haddathana fulan qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu bayna asabihi idha tawadda sai kan shi wannan hadisi nan take al-Imam Malik sai yace hadha hadithun hasan wannan hadisi ne hasan da yake ilimin ana tafi da shi ne a kuma ba wai an je kiran ka ko litafi ba yace nan take yace hadha hadithun hasan daga jin rijal hadith ya gano wannan hadisi ne kawai shin dan kace sai ce lam asma bihi qat illa sa wallahi ban taba jin wannan hadisin ba sai yanzu ina da kike gani me ruwaito wannan asarin yace daga nan sai naga al-Imam Malik yana wajaba tsatsi da yakun kama so kaga wannan yanda malamai suke dawowa daga rakiyan fatawoyin su kenan idan sun ya bayyana musu akwai kuskure a ciki suna da wata sunna to kai menene hujjanka idan ya bayyana maka cewa akwai wani kuskure za kuma ka gane wannan kuskuren ne idan wani daga cikin magabatan ya kawo hadisi kuma ya bayani shi kuma ya sha bamban da bayanin da wani daga cikin magabatan ya kuma babu hadisi anan ne zaka gane cewa wancan shi kuskure ba wai kai yanzu kawai kana zaune zaka ce na gane kuskure bane a'a kamar al-Imam Malik ya kawo wata fatawa sai al-Imam Shafi'i sai kawo wata fatawa sai kafa hujja da wani hadisi shi kuma al-Imam Malik ba shi da hadisi a kai da ijtihadi to shikenan automatically ka gane wancan kuskure ne ga dai din nan tun daga hadisi ne ko kuma kila hadisan ne wannan yazo yana tabbatarwa wannan yazo yana korewa to shi kuma wannan dole ka nemi su magabatan dai waɗannan dai malaman ya su kai su ka haɗa waɗannan hadisan wannan ya share wancan ne ko ko a wancan ga inda yake aiki wancan ga inda yake aiki ko ko menene ya faru akwai dai abin da ya faru to abin da yasa na tsaya a wannan gaba saboda wannan na daga cikin imanin ka da annabi sallallahu alaihi wasallam bai wa shi kawai da bakin cin to ne amini imani da annabi amma kuma idan sako zo maka daga annabi sallallahu alaihi wasallama zaka ce to yau shekara na 40 kenan ina yin abu kaza kawai yau da ranar tsaka a ce ga bince ga magana ila an fahimce ni al-Imam al-Bukhari shekara ta nawa ya mutu al-Imam al-Bukhari shekara ta nawa ya mutu ina in sunna saka sai al-Bukhari al-Imam al-Bukhari jagora a cikin ingantattun hadisi da al-Imam Burman kara muku nauyi da al-Imam da al-Imam Muslim kowanne shekara ta nawa ba duniya sai kun fadi ko dai ku fadi ko a lokacin da karatun ne ha to ina da su sunna sak ba gauri wani ma har a mashin din shi kaga sunna sak to jagoran da sunna sak dai ne kawai hadisi din kan tsatsun da babu aika mun Bukhari to shekara ta nawa ba duniya dalilan da Allah ka daina wannan in wani ya jire maka dariya wani ya jire maka dariya dai shida ba ka maka ne ba kuma baka sani ko yi shiru da jama'a ku daina wannan magana wani zai muku dariya ya tin lafiya to yi shi da lafiya al-Imam al-Bukhari ban yake magana rawahu al-Bukhari wa Muslim to Bukhari da Muslim din الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة إمام أهل السنة والجماعة إنا أهل السنة والجماعة أوغنك قطع قطع شكرة نوير الدنيا so, إنا إما لكي أذل الإمام مالك بن أنس شكرة نوير الدنيا yanzu wannan yan malikiya sallan ki ne ba gaure ba ba zo ga wanda suke dan gaurayawa suna dan raba kafa wani lokaci suna malikiya lokaci suna shafi'iya ba su waye mun ke magana ba sallan yan malikiya to ya hada da kowa yan al-Imam Malik shikenan kowa yan zake tambaya shekara ta nawa ba duniya kai wannan da kun kunya ba kundira a cikin gaskiya da kun yi shi al-Imam Malik wa inda ta lokacin da yake sai Allah ta mun ya ba kuma da Allah ta zaki maraja mu kuma a imma dan da shekaru mutuwan su a imma tun daga akwai da al-immatul arba'a su aka fi sani amma kafin su akwai dan su a imma kuma akwai a imma manya-manyan malamai saudin akwai kuma waɗanda suke bayan yawa akwai waɗanda suke gaban su akwai irin su al-fuqaha as-sab'a fi asir at-tabi'in akwai al-fuqaha as-sab'a kaga suna gaban al-a'immatul arba'a ne sabab sabab a misali Imam Malik ai kaga tabi'u tabi'in ba tabi'i bane tabi'u tabi'in to akwai waɗanda suka zo kafin shi cikin magabata akwai kuma waɗanda suke sa'o'in su akwai waɗanda suke a bayan mu to aƙalla dai ko da al-a'immatul arba'a da kuma a'immatul hadisi Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah akalla dai koda wadannan ka sani dai a ce ka gari ko nawa shekaran haihuwarsa da shekaran mutuwarsa wannan assignment ne na bada gobe insha Allah ta'ala za a karba in Allah so ya yi almuhim dai abin da nake fata yana daga cikin haƙiƙani imaninka da annabi da ƙaunanka da annabi ya kasance ba ka iya ƙetare maganarsa saboda maganarmu kaga koda mu ɗauka zan yi shi a demokradiyya ne wani mu ɗauka yayin da za a yi a demokradiyya idan ya kasance ga wani ɗan takara idan ya magana za ka goyi bayan maganar shi ka ba ta kariya ga wani ɗan takara kana matsanancin son shi amma shi ba ka goyon bayan maganar shi idan aka zo analysis wane ne hakikan wanda kake ƙauna kenan wanda kake goyon bayan maganar shi ya magana kuma ka goyi baya shi ne hakikar da kake ƙauna kenan wancan zai kasance ƙaunanka da shi a baka ne to annabi ya faɗi nashi wani daga cikin a'imma ya faɗi nashi sai ka ga za ka iya haƙuri da na annabi amma za ka iya ba za ka iya haƙuri da ajiyar wancan ba ya nuna ka fi son wancan fiye da annabi na'am na'am ba na ji wane ya rasu al'imamu malik Allah ya ma albarka amma ba 171 bane 179 ne aw haka yake barakallahu fik Allah ya ma albarka wane sunanka eh ka sai gobe insha Allah ta'ala zan sa maka alqur'ani insha Allah ta'ala zan baka alqur'ani yawwa bari mu ci gaba da malaikatu wa unzila ala ibrahim da kuma abin da Allah ya saukar akan annabi Ibrahim amma ban sani ba ana ku ila Ibrahim ya kawo ko ala Ibrahim ila ko haka yake a cikin nuskar littafin da ta nuna to ka haka mun ya kuma koma ya ɗauko na bakara kenan kuma tafsirin ayar cikin surat ali imran ne ke wa ma unzila ala ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab wa ma utiya musa wa isa mun yi imani da abin da aka saukar akan annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaq da annabi Yaqub wal asbab menene muka ce ma'anar al asbab su ne kabilu na banu Isra'il wa qatta'nahum sanaka asharat asbaban umama to don mun yi imani da su kuma mun yi imani da abin da aka ba annabi Musa da annabi Isa to shine sai mare ce zuwa karshe ce fihi a cikin wannan al imani bi jami'il kutub yana nuni akan imani da gabaki ɗaya littafin Allah duk wani littafi da Allah ya saukar to kai imani shi ke tun da ya ce wa ma'uciyan nabiyyuna min rabbi da abin da aka ba annabawa gabaki ɗaya to kaga a wannan gaban kai imani duk wani littafi da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi akan wani annabi al-munazzala ala jami'il anbiya wanda aka saukar akan annabawa gabaki ɗayan su wal imanu bil anbiya umuman kuma a daidai wannan lokacin kana imani da annabawan da haka yayin da kace nayi imani da abin da aka saukar akan annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaq da annabi Yaqub da wa'annan annaba na banu Isra'il kuma nayi imani akan abin da aka ba annabi Musa da annabi Isa da abin da aka ba annabawa gabaki daya a daidai wannan lokacin kana cewa nayi imani da dukkan littattafan da Allah ya saukar musu kuma nayi imani da annabawan a matsayin su annabawan Allah zababbun Allah wanda Allah ke da su da aikensa yace khususan wa khususan ma nassa alaihim minhum fil ayati alkarimati wa ghayriha musamman dai wadanda aka nassa sunayen su dinnan a cikin ayan da kuma wadanda ba a nassa sunayen nasu li sharafihi su wadanda aka nassa sunan su an faɗi sunayen su ne karar saboda darajar su wa li kaunihim atawji shara'i kibar saboda kuma sun zo da shari'o'i masu ban al'ajibi masu wato masu ban sha'awa manyan manyan shari'o'i فمن براهين الاسلام ومحاسنه ينادى بشكل حجوج المسلم شركاوان وانه دين الله الحق وما للي مسلم شيء الدين الله لنا بسكيا الامر بالايمان بكل كتاب انزله الله شيء شيء مسلم شيء كتاب اللي في نونا مكا سبتا لكيو دكما شيء مسلم شيء كتياني شيء ينا امرنيني دا اي ايماني دا دوان اللي كتابي انزله الله وان الله يفوها wa kullu rasulin arsalahu Allah kuma ai iman da duk wani annabin da Allah ya sauka ya aiko mujmalan wa mufassalan ai iman da su a jumlace kuma ai iman da su killa killa duk wani annabi da Allah subhanahu wataala ya bada wani labari akan ka, to zakai imani da annabin a jumlace, kuma zakai imani da gurgurdan abin da Allah ya fadi akan sa. Akwai annabin kuma da Allah bai yi wani magana akan shi ba, bai ce uffan akan sa ba, to zakai imani in dai an ce na sun annaban Allah, to zakai yadda annabi shike. Amma kaman annabi sallallahu alaihi wasallam, imani da zakai shi, zakai imani shine tafsir filla billah, zakai imani da haihuwansa, zakai imani da garin da ya fito, ai kowa san garin ne, zakai imani da dangantakansa, zaka ji akwai dangantaka hawa uku na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai wanda yake muttafaqun ala sihhatiha, duk malami sun yi ittifaqi ingantacce daga kan annabi zuwa Adnan, zuwa Adnan duk malami sun yi ittifaqi cewa wannan tarihin gaskiya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan waye dan waye dan waye zuwa Adnan, to wannan ittifaqi ne cewa ingantacce ne. Daga Adnan zuwa annabi Isma'il zuwa annabi Ibrahim, wannan akwai sabani, ba ittifaqi ba ne. Akwai yuwuwan kurakurai na iya shiga cikin wannan, a ce Adnan dan wani dan wani dan wani dan Isma'il dan Ibrahim, akwai yuwuwan rudani ya shigo ciki, akwai yuwuwan kurakurai su shigo ciki, ba tabbas ba ne. Daga kan annabi Ibrahim zuwa annabi Adam, za ga wasu malamai suka cancanta isnadin haka, to shi kuma wannan mafi rinjaye ma shi ne rudani ne kawai. Annabi Ibrahim dan wani dan wani dan wani dan wani dan annabi Shu'aib dan wani dan annabi Nuh dan wani dan wani dan annabi Adam, to wannan mafi rinjaye ma magana shi ne rudani, ba tabbas ba ne. To wanda yake da tabbas din ka yadda da Allah sallallahu alaihi wasallam bi tafsir, shine zaka yadda da dangane ta kan shi har zuwa Adina, wannan dangane ta kan annabi sallallahu alaihi wasallam. Zaka yadda da matayen da ya aura ya rayu da su, ai wannan duk muna tafsirin shi, matayen shi guda kaza ne, ba sai ko kusan mata annabi guda nawa ne sallallahu alaihi wasallam, guda nawa ne ya rayuwa da su a duniya ka baki daya, ta kadara ta kayo so soyayya ta gaskiya za ta bayyana, za a tantance ta. To wani malami ya ce 12, to kuma bi abin a hankali, yauwa karkar me abin nan ka ce mene 11, to an samu sabanin cikin mabiya annabi, wani ya ce 12 wani ya ce 11, na ji wani ya faɗi wata magana nan 9, to kakakara kaka jama'a, to ga wani can to kana dai karfafa wani 11, kai ma dai kana karfafa wani 11, to tunda ka karfafa wannan kawo su kawo 11 mu iyayen mu munai ne, barakallahu ce kai na fahimci za ka iya kawo ko ni suna da yawa, wancan wancan kuna ganin shi yaro babba ne, kawo mun su tunda iyayen mu munai ne, sunan iyayen mu gwaggwannin mu ne, ban san ko wanda zake bai san sunan gwaggwannin shi ba, ta ce wannan inna nani wallahi na manta da sunanta, kamar mahaifiyata ce amma na manta da sunanta, to kawo sunayen na sunan Gustavo. Akwai na Khadija, akwai na Aisha, ummu akwai ummu Sulaim ya kwace ma abin nan kenan mahaifin Anas, ai duk wanda zai faɗi zai faɗi su duka ne, ba ina so wanne dan kawo ne wanne kawo ba, kowa zai faɗi shi zai faɗi su duka ne. To akwai Khadija, na'am akwai Sauda, akwai Aisha, akwai Hafsa, akwai Maimuna, akwai ya ce akwai Mariya, to Maryam ko Mariya, to akwai Mariya, ya ce akwai Mariya, akwai Safiya, a ƴaƴan take da saki ko matan Zainab, to 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 muje Zainab, a'a shi ne kan je ka matan take da saki ko ƴaƴan, to
to shikenan ka kawo hujja na so in raba maka hankali ne ka tabbata ne ko dai yace wanda zai yi rabu da ita annabi a wurin Zainab eh to muje bakwai Mariya ta ga ban Mustafa da Mariya bane ne ban yadda Mariya ma ta saba ne sallallahu alaihi wa sallam ah ba fa tabbata akwai bambanci tsakanin fa mata da kuyanga ko ko ba bambanci sai dai kai shiru ba ga ga shiru da mun san jama'a ya ce da kuna an kan to ai ma kai ka ko da kai ka ce kai ko to a daren gidan da Allah ya kawo mu sha gina ko mu ce wurin ko sha daya mu ce wurin to ya ce akwai ummu salama takwas ba ara kaso mai ta maka dariya da kace Mariya guda biyu ne Mariya dai guda ɗaya ce alƙiyan cin ya musara to so ka kawo kusan tara to na ji yanzu ne ƙarshe tunda an kawo tara wanda zai cika shi kawai ƙarshe mana wace ce Ramla me sunanta kenan na gaske Na'am banji ba Ramla ai da dama ba san Ramla ba kila tana da wata alƙunya ne da aka Na'am to to san ce akwai ummu Habiba ita ce Ramla to sai wace Zainab bin Qudaybi kenan Zainab bintu Ani da Zainab bintu Ani da bintu Quzaima da bintu Jahsh to sai wace akwai jurariya hausa suka ce wai da kyar na shafi da kyar aka samu ne yanzu dai amma yanzu dai kai ka gane matsayinka kai din dai nake da kai kai ka gane matsayinka sunna sak amma sunan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wala duk a karkashin sunna ne wannan shi ma duk sak din ne amma suna annabi sallama wala to imani da manzon Allah bi tafsir sai ka san sunayen mata kai sai ka san sunayen ma manyan manyan sahabban sa manyan manyan saboda addini cikin tafsirin rayuwar manzon Allah bai taba yi wa abadi labarin annabi ba ai magana sahabban shi ba zai yi ba to imani da waɗannan sahabban musamman manyan manyan wanda sunayen su ya fi shahara kuma bi tafsir yana cikin tafsir aikin da annabi ya zo yi a duniya yana da cikin abin da sai ka sani menene ya zo yi a duniya ko ɗan sanyoyi bi ɗabi'un shi da sifofinsa sai ka sani sunnoninsa sai ka sani da irin waɗannan abubuwa da haka za ka yi imani da su jumlatin wa tafsir wa kullu man idda'a annahu ala dini haqqin kal yahudi wan nasara wan nahuyin duk wanda ya da awon yana kan addini na gaskiya kamar Yahudi da Kirista da waɗanda suka fita farkin su fa innahum yatanaqaduna zaka ga suna tukka da warwar wa yu'minuna bi ba'dhin wa yakfuruna bi ba'dhin sai su iman da fashin manzanni sai su kafirce masa shi mu musulmi mun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa da annabi Isa da annabi Dawud da annabi Sulaiman da annabi Yusuf da annabi duk annabawan nan na banu Isra'ila kin Yahudi mu bai sa mu ce mu ne da wani annabi mun yadda da annabi muna kaunan shi sama idan da kake kaunan mahaifinka da mahaifiyarka sama da inda kake kaunan ƴaƴanka da kake kaunan kowane annabi kai imani da shi imani na gaskiya amma Yahudi da Kirista fa akwai takka da warwara sai ce mun yi imani da wannan annabi ba mu imani da wannan annabi ba zaba suke yi to kaga wannan malai sai ce fa yabdulu kufuruhum wa takdhibuhum tasdiqahu ƙaryata wanda suka yi da kafirce wanda suka yi da wani annabi sai ya ƙaryata sai ya bata kuma gaskata wanda suka yi da wani annabi ولهذا اخبر انهم انهم الكافرون حقا دليل ان يسني الله سبحانه وتعالى كي يشي كافرين زلا سبب يريدون اي فرق بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض من ايمان دساشي من كافر شي مساشي سي الله تشو انه لا سبيل يسلك الى الله الا سبيل الايمان بجميع الرسل باب وتعنيا بذا ابي من اصحاب الله kwace ta hanyar imani da wadannan annabawa gabaki ɗayan su da manzanni wa bi jami'il kutubi al-munazzalati sai kuma ta hanyar imani da wadannan littafai da Allah ya saukar al-rusuli akan manzanni gabaki ɗaya wa fi qawlihi ta'ala inda Allah ya ce wa ma uciya nabiyina min rabbihim malai ce mun yi imani Allah ya ce mun yi imani da abinda aka saukar ma annabawa gabaki ɗayan su daga mahalicin su Allah yace a cikin wannan magana burhanu akwai hujja ala anna al-anbiya sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah wasa'ita bayna Allah wa bayna khalqi fi tablighihi suni shamakin Allah kan kare shi da bayan sa wurin isar da sako ba wurin bauta ba wurin isar da sako ila an fahimta su annabawa suni shamakin Allah kan kare shi da bayan sa idan Allah yana da sako zuwa ga bayi to Allah bi magana da bayi kai tsaye bi ba bayi kowa a bashi lissafin sa sai dai zai aiko waɗansu manzanni ne su ne annabawan Allah amma a wurin ibada ba ka da shamaki ka tsakani ka da Allah wai za ka laka ibadi an yi fa inni qarib ba ka da buƙatuwan sai ka ruki annabi shi kuma ya roƙon maka Allah ba buƙatuwan wannan sai ka yi ma annabi ruku'u shi kuma sai ya gaya ma Allah Allah wane ya maka ruku'u ta hanya ba buƙatuwan wannan in ka tashi a babin bauta kai tsaye ne amma ta hanyar isan sako karɓan sako sai ka karɓa ta hanyar annabawan Allah shi yasa Allah malami ya iyaka fi tablighi dini wurin isar da sakon Allah wa annahu laysa lahum min al-amri shay'un kuma annabawan Allah fa ba su da ba sa zartar da komai cikin amarin a ce suna shar'antawa a ba sa shar'antawa su ma bi kawai suke yi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya ma annabi laysa laka min al-amri shay'un kai annabi ba ka da wani hukunci baka isa ka ce wai kana da wani al'amari cikin al'amarin Allah ba duk al'amara qul innal amra kulluhu lillahi duk al'amura na Allah ne lillahi al'amru min qablu wa min ba'd al'amuran na Allah ne kafin da bayan lillahi al'amru jami'an aw ta'ala gabaki dai al'amura na Allah ne halal wal khalq wal amr al'amura na Allah ne gabaki dai ya ka annabawan Allah su isar wa kawai shi shi yasa in ka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ya fi kowa daraja sun manzannin da annabawa sai da Allah ya rika yin mishi fada law taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bi yamin idan da ka ƙara wani abu sai mun kama ka da dama sai mun azabtar da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ake ga yanzu wannan balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalati kai ma annabin sakon kawai zaka isa in baka isa ba to kai ma sai Allah ya tunce ka da haka annabawan Allah ba su suke shar'antawa ba duk abin da suka shar'anta su ma sako ne daga Allah shi yasa cikin ababen da aka ba su dama su ijtihadi idan suka ijtihadi suka kuskure sai ga Allah ce yawa sai su nemi gyaran Allah a su nemi gafaran Allah saboda menene kuma ba su suke shar'antawa afa Allahu an lima azinta lahu tuhuma ce amma domin an nuna mishi gata sai da aka yafe mishi kuma sannan aka yi tuhuma afa Allahu anka Allah ya yafe maka kai annabi lima azinta lahu amma dan menene ka ba wadancan munafiki dama ka ce to yafe tare da kai an ba shi dama ne laula kitabun min Allah sabaqa lama sakun fi ma akhamtum azabun adhim an zo a babin yakin Badr annabi ya shawara da sahabbai sun karbi fansa a maimakon kashe kafira sai Allah ya ce bai cin Allah ne baka dama ya ce in abiya ta so kai shawara da so shawarin fil amr to da wannan abin da kuka karba sai Allah ya muku azaba akan shi kaga ta cin jara ne kaga abasa wata wallahi an ja'a ul ama wama yudrika la an yakun zakka aw yadhkaru fa tanfa'u to akwai wani sababu fuka da aka bashi daman ya ijtihadi to idan ya kuskure sai da an ci jaran sa amma gurin isar da shari'an ka baki daya laysa lahu min al amr shay'un shine maliki ta wafil isbar wa fil isbar bi annahu min rabbin da Allah ce mai iman da abin da aka saukar mu annaba daga gurin mahalicin su Allah bayanu anna min kalamir rububiyyati cewa wannan yana bayani akan lalle hakan na daga cikin rububiyyar Allah cikin rububiyyar Allah li ibadihi zuwa ga bayin sa cewa at tarbiyatu tamma wato tarbiya kula da bayin sa gamamman kula annahu arsala ilayhim rusulahu sha Allah ya aika musu da manzanni wato cikin tarbiyyar da Allah ke ma bayin sa kulan da Allah ke da bayin sa bai fasa haka nan ba sai da ya aika musu da manzanni wa anzala alaihim kutubahu ya saukar musu da littafan sa li ya'lamu haka ne li yu'allimuhum annabawan da manzannin su ilmantar da mutane wa yuzakkuhum kuma su tsarkake su wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur annaba fitar da mutane daga dafai zuwa ga haske وأنه لا يليق بربوبيته كما ذا ما فهمت أشير لما داتي بربوبية الله با وحكمته بحكمة الله أن يتركهم صدا يقال متاني باب ونهو قد أولا هو قمت يقال متاني باب وقابا أولا أي قمت انتاكني باب قمت هنا أما قائدة إتشي دولني أي متاني سعي أباس دو قد أولا فيقبلي وانا واجبين kuma wannan na daga cikin cikan gwamnati da isanta to ballantana Allah subhanahu wa ta'ala da haka yana daga cikin kiman Allah da rububiyarsa ya shar'anta mana ya umurce mu yi hanin ya mana kyakkyawan abin alƙawari na sakamako mai kyau mun kyautu kuma yayin niyyar zai azabtar ko kuma yayin nufin ya azabtar idan aka munna masa wannan na daga cikin rububiyarsa da hikimar sa malai yake cewa Allah ba zai bar su sudan haka nan ba la yu'maruna wa la yunhauna بذاء باص أمني بذاء باص عنباء ولا يصابون ولا يعاقبون بذاء مسؤول بنهم كيان صاك مقبع نسين كيو تتابقوا بذاء مسؤول وباء إذا نصمونينا ما ليس ويفهم من الآية الكريمة ذاء فإنك لقلنا آية بجرمة الفرق بين الأنبياء الصادقين بمبن سندك أن كان أنبا وما سجسكيا وبين من يدعي النبوة من الكاذبين يقوم أن نسكي فتوى سبذكر شيء أكان أليات سوسما أنبا واني فإن الأنبياء يمسوا أن نبا الله جواكي إياه يصدق بعضهم بعضا ساشن سنة دفك ساشن ويشهد بعضهم بعض لبعض ساشن سنة شيرة أثن ساشن ويكون كل ما جاء به متفقا لا يتناقض أبين دا ستظهر شيء من ذلك فتيانا تتيا أثن لاي إياه أثن سيتي إياه بايا تنكروا بجنا بايا شمعنا لا تخو أن نبا سنة دفك ساشن ننصكم سنة شيرة الخير أكن أبين دا ونا النبي يقول شيء كذلك لأنه من عند الله محكم منظم منتظم ومن حتى ناني أكن شوا للي لقى الله يكي كمو إنسو كنشو كنشين من ليكي أتعيني سكتو بأكم بانكورا لهولاي وأما الكذبة أما سوء أن مكا يتم الاندسكي لسوء النباواني فإنهم لا بد أن يتناقضوا ذاك سنة شنكو لشن أبنا تكاد ورورا في أخبارهم أما غنغنوس وأوامرهم لأمسا أمسانسو ونواهيهم دهنها ننصر ويعلم كذبهم بمخالفته ويعلم كذبهم أنا قانك أليانس بمخالفته تين ذاك الشيوان ديزو ييك أليانس يشيء النبي ذاك غينا خاب أولي ما يدعو إليه الأنبياء الصالحين ينا خاب أولي أبن أنبا ونقص قياسك الرسكيد أول جواب ليش ما ليش ذاك أرقان أليان ما صدع وان النبتا idan aka ga cewa suna saba ayin abin da annabawa na Allah sallallahu wasallamu alaihi suka zo dashi na gaskiya ina ganin mai kamata mu dakata insha Allah ta'ala ya rusa mu karkare sai kuma mu shiga aya ta uku ce take magana akan aqida din da cikin musulmai su taba cikin Qur'ani ita ce ayatul kursi Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa da dace da mu da tabbata da dadigan mu abin da nake fata shine dan irin wannan kalubale da zaga na tsaya nani ina fatan ne kowa ya gane matsayin shegaran nauyin shi ka gane irin addinin da kake yi ka gane cewa zaka iya wakilcin addini ko ba zaka iya ba idan ka fahimci wannan to kaga in dai kana da rabo dole ka miki dole ka koma makaranta ka je ka gane abin da ya kamata ka gane in kuma kana zuwa makarantar kana sakaci to dole ka miki yanzu kar tsayin karatu da zaka rika rikewa domin ka wakilci kanka ko ka ci addinin musulunci kuma zaka gane sawashin addinin da kake yanzu wani ne da wasa koko hakikin addini shi yasa lokacin da ka fito irin wannan kalubalan dan tsaya tukuna kowa ya nazari kaga cewa kana riya cewa kana san annabi amma ba san sunan mata yin shi ba baka san sunan mata yin shi ba kana riya cewa kai ne mai yin sunna amma a imma na sunna wadanda suka kawo mana sunnan annabin zuwa gare mu sunan wadannan a imma na daga tabi'ai da tabi'u tabi'a sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in da malaman musulunci wadanda suka zo to ka gane cewa to yanzu kai kana yin cewa kana yin sunna amma ba ma ka da wani alama na tarihi da yanda suka yi mu'amalan su da yanda suka bi suka yi riko da addini tunda wanda bai san ma lokacin da wani imam daga cikin imma na musulmi ya mutu ba to ya maganan kuma tarihin shi ya ƴaƴansa ya rayuwarsa ya kaza kaza babu inda za a iya sani wala ka wannan da duk ina yi ne domin mu ƙara gane mun aiwu tun daga ni kaina da nake magana ba wai ni ma irin shikenan aiwu wannan saboda sun yi gaba sun gama da komi zaka yanzu mu ne a hannun karanta ina din duk ku koma kowa gane nan shi mu aiki tukuru domin ba wannan addini na mu hakinsa. Allah madaukar sarki mu ne muwafaka da gata da mu. Sallallahu mubaraka ala nabiyil karim subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Tambaya dai zamu yi amsa. Eh, tak, wa alaikum salam. Na'am. Na'am. Ka faɗi wa fayar da Hausa ko ƴan Madina na haka kuke sai ku ɗauko yana shafa san tarihin wa fayat to menene ne wa fayat haka nan kan ta godo da su sunan ta abu amma haka yi kan zo da kan numbari da dauko larabci na hada da Hausa sai da na bashi magana dani sai ka je ka koyi Hausa sai ka je ka karanta magana da yayi ka koyi Hausa ka daina zuwa kan numbari kana dauko larabci kana ba ma shi da Hausa haka suke yi sai ka ga a Madina ko a Saudiya ko kasashen Laraba wai an ce ina Muhammad aka ce ai Muhammad ya nazala sai aka ce Muhammad ya nazala sai ka ce mai menene ya nazala wai ana nufin wai ya sauko ya gangaro daga kan dutse ya tafi aka zo wai za a gwamnatin Saudiya ta ce dai kai labaru da Hausa lokacin aikin Hajji saboda aka gaya ma Hausawa saboda duniya akwai Hausa da yawa kusan ana lissafin su mutum miliyan 200 wanda suke magana da Hausa to za a da rike labaru na Hausa wai saboda a rika wayar da kan alhazai Hausawa ko masu magana da harshen Hausa to masu labarun to jama'a muna sanar da ku cewa hukumatu Saudiya ta nafaza cewa wai hukumatu Saudiya ta nafaza me ta nafaza to wane zan wanta nafaza ta nafaza cewa dole ne jami'ar hujjat su rika kaga wannan ai ba Hausa bane to shine shi burke mana Hausa mun ga ku Hausa ku Hausa mun ga ku larashi ku larashi ka ku raba mana hankali to Allah ya mana albarka ga barci da fa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Da ba ku kike yi wai ko mutum ta uja ta nafa da cewa dole ne da mutum ya